بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد إمام الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da saduwa a wannan yammaci na ranar 12 ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta 1437 wanda ta yi daidai da ranar 17 ga watan 6 ta shekara ta 2016 ta miladiya yau insha Allah za mu ci gaba da darasin mu na tafsirin alqur'ani mai girma a cikin suratu Ibrahim alaihi salam za mu tashi aya ta 28 insha Allah sai dai za mu amsa tambayoyin da aka waɗansu daga cikin tambayoyin da aka rubuto wannan yana tambayar me hukuncin wanda ya kashe mutane uku ne ko biyar ne yasa biyar shida ba da niyya ba duk rai sai ya yi masa kafaran azumin 60-60 wannan shine zahiri shine abin da kuma yake abin fatawa a madhabar Imam Malik haka kuma abin da malaman madhabar Imam Abu Ahmad ibn Hanbal ma suke fatawa da shi kan cewar ita kafara tara ta yadda haƙƙin rai saboda haka kowane rai za a yi masa kafara dan haka iya adadin waɗanda mutum ya zamanto shine yayi sanadiyar ya kashe su bisa kusure haka zai yi musu kafara har sai ya sauke gabaki daya zai yi daidai gurgudu kuma idan ajalin sa ya zo to wannan a bisa kaulani na malamai wanda suke ganin cewar wanda yake da azumin wajibi a kansa in ya mutu magadansa za su yi masa azumi suna fatawa da cewar waliyansa wanda suka ci gadansa sai su raba sauran azumin tsakaninsu su yi masa wannan kafara wanda kuma suka ce kafara ba a yi mata wato azumin kafara ba a daukan ba a rama shi to wannan zai zamanto ya fadi a kansa kenan kamar yanda yake a matabar Malik sannan me ya tambaye su ta biyu yace me hukuncin wanda yace stupid rain ko wind wato ya zagi ruwa yayi niyyar zai fita sai ruwa sai ya zagi ruwan yace stupid rain wannan wanda ya zagi rahmar wannan ya zagi rahmar Allah shine abun a zage shi bai dace ba dan saboda ni'imar Allah ce kamar yadda ita abinda zaka zage ta ka tozarta ta ka wulakanta ta wannan yana daga cikin dabi'ar kafirai so da yawa mutane suna irin wayannan abubuwan saboda sabo da alaka da kafirai da karantun tsafan su da ganin fina-finan su da sauraron maganganun su saboda haka ko ciwo ne mutum ko tuntube ne mutum yayi maimakon mutum ya kira sunan Allah ko ya ce bismillah sai ka ji ya ce shit wai shi wayayye shi ya waye ko me yayi ma'anar shit din nan ba su da wani ma'ana ko kuma kalmomin la'ana gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yana cewa almu'minu la yakunu la'anan mu'mini baya kasancewa mai yawan la'ana ko mai ka ce la'ana kuma wato a cikin turawan ma babu kaman na America babu kaman na idan gara ma na Ingila sun dan fi tsafta amma na America la'ana da tsinuwa haka take gudana a bakin su kamar tasbihi wajen mu'mini to abinda mutum ya saba fada a harshen sa yana shiga cikin zuciyarsa kullun ka saba la'ana sai kai ma ka zama la'ananne kamar yanda kullun ka saba kiran sunan Allah salam sai ka zama to amintacci saboda haka a kula a nisanci irin waɗannan ɗabi'u ba su da kyau sannan wannan yace a karatun bara bayan an gama karatun suratu Yusuf nayi tambaya akan sanin ko mutanen annabi Yusuf babu wanda ya kafirce masa sai kace zaka bincika sannan zaka bayar da ansa shi ne nake son ƙarin bayani akai shekara ɗaya amma alhamdulillah da kyau baka manta ba wannan ya nuna kwaɗayinka akan sha'anin ilimi to ban sai mutanen annabi Yusuf babu wanda ya kafirce masa to ina fahimci tambayar kamar wato akwai mutanen sa waɗanda suke su ne ƴan uwansa ƴaƴan annabi Yaqub bani Isra'il wanda sun tabbata dama su akan addinin annabi Ibrahim suke akan tauhidi suke to amma su kibtawa waɗannan zahiri annabi Yusuf ya kira su zuwa ga tauhidi kamar yanda yayi ga abucin waɗanda suke a cikin gurguku tare da shi to amma abubuwan da suka zo mana a cikin alqur'ani akan cewar ko gabaki ɗayan su sun amsa akan tauhidin ko kuma basu amsa ba wallahi Allah ta'ala a'lam har yanzu ni ma ban da masaniya akan wannan adai sune a cikin ayar ai bakwai ne ba tara ba ko na'am cikon daya okay cikon ai ga sunan na farko alwafa'u cika alkawari an fahimta alwafa'u na biyu wato silatul rahim sada zumunci ai tambayar shine wai sifofin mu'minai da aka ambata a cikin suratul ra'd ba a faɗe su gabaki ɗaya ba nace tara ne kuma aka faɗi shida ina jin ba tara bane bakwai ne na farko alwafa alladina yufuna bi ahdillahi wato suna cika alkawari wala yanquduna almithaq ba sa kariya alkawari sifa ta biyu na uku wato silatul rahim alladina yusluna ma amara Allahu bihi an yusal masu sada abinda Allah yace a sadar zumunta kenan na uku wa yakhshawna rabbahum tsoron Allah na khashiya wato wanda take tsoro tare da girmamawa bisa sanin su ga Allah na biyar yakhafuna su'al hisab suna jin tsoron mummunan hisabi wa yakhafuna su'al hisab walladina istajabu li wa yakhafuna su'al hisab sannan walladina sabaru ibtigha'a wajhi rabbihim na sifa ta shida masu hakuri domin nema saboda Allah sannan na biyar na bakwai tsayi da sallah na takwas a ciyarwa a asirce da a bayyane sannan na tara to kun yi gaskiya tara din ne na tara wayadrauna bil hasanati sayyi'a suna ije mummuna da kyakkyawa to wajen ije mummuna da kyakkyawa mun ce abu biyu ne shine suna ingije mummuna da kyakkyawa in sun yi mummunan aiki su biyar da shi da kyakkyawan aiki ko kuma suna ingije mummuna da kyakkyawa wanda ya musu mummuna su sai su rama da kyakkyawa wajen mu'amala kenan to waɗannan su ne sifofi guda tara da Allah ya ambaci wato sifar waɗanda suke gaskata alqur'ani a sujadar tilawa in an yi wace irin addu'a ake yi addu'ar tana nan a cikin hisnul muslim sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu bihawlihi wa quwwatihi in ya kara da abinda aka ruwaito shi ma wannan ya tabbata da taqririn annabi sallallahu alaihi wasallam allahumma tubli biha ajran wa da'anni biha wizra waj'alha li indaka dhuhra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika daud suna nan cikin addu'o'in hisnul muslim wannan littafin da yake bayyana addu'o'in da musulmi ya kamata yayi a kowane hali da ya kamata kowane musulmi a ce yana da wannan littafi afan sa cikin mafiya yawan yarukan duniya sannan mutane suna cewa tsawa in ta fado wai gatari na wuta ne yake fadowa menene gaskiyar wannan magana wato abinda masu dabi'a suna cewar tsawa dinnan lantarki ne kamar yanda kake ganin lantarki idan ka hada in ka hada light da neutral yanda zace yi a in ka yanda zace tarsasi to haka hadiri wai wato inda yake tafiya yana dauke da lantarki saboda haka in lantarki yayi yawa da wani al'amari ne yake sanya shi ya fado ko kuma yayi tarsasi din ba wanda ya sani to amma Allah yana hayya a yanda asbabin da za su sa shi ya haka to tarsasin wannan na lantarkin zai nemi hanya da tafi masa sauki zuwa ga kasa saboda haka shine zaka ga ya kone to wani lokaci idan ya hadu da bishiya sai kaga karfin lantarkin ya kona bishiyar har ita kanta ta zama to konanniya sai a rinka ganin kamar wani itace ne konanni shi ne ake cewa gatari ba wani gatari ne yake faduwa daga sama ba sawar ita ce ar-ra'd wannan karar sautin shine ar-ra'd shine wannan karar shine wanda wannan karar tasbihi ce kowa ya ga maka lantarki baya tasbihi in an ce lantarki ne an ji lantarki in an ce ar-ra'd sawa tana tasbihi an dauka cewa wato sai a ce ai sawa ba wani abu ce illa lantarki to ya ga maka lantarki baya tasbihi me yasa ya zama positive wani kuma ya zama negative ko me yasa idan positive din da negative suka hadu sai a samu wannan tarsasin ko kuma ai positive da positive idan suka hadu sai ya zama to kan cewa an samu kuna an samu tarsasi me yasa abin yake haka duk wani yana daga cikin horewa ta Allah jalla wa ala saboda haka bai ibada ce na'am gatari yake faduwa haka kuna ganin sa ana ganin sa to wai saba gani ya fada kwanaki sati daya kafin azumi a Paris wajen wani taro na faci da ake yi tsawa ta fado ta akan yara wajen mutum 11 duk ta ji musu ba wanda ya mutu amma ta ji musu mummunan ciwo duk an kai su asibiti a France a Paris kuma a wannan ranar asabar sai a wannan ranar kuma a Germany shi ma aka su kuma mutum 3 ne suka ji ciwo amma cewa gatari babu wani abu ne dai a cikin nusus da ya zo da cewa wai gatari ne ra'adu din shine karar na ga wasu malamai suna cewa idan wani malami yana karatu in kana bin sa a karatun kuna yi tare babu kyau kamar su dai in yana karatu kake bin sa kuna yi tare wato sun ce sai nayi magana akan bin karatun Malam Sa'id na yi shi duk shekara ana da sai aka kawo su dai kuma wato dai sai na ansa sai nayi magana kewaye da ke wato bin karatu mu daina tsanantawa shi yasa ne shiru bana yi a cikin sallah shine aka tsananta dan saboda a cikin sallah zai rikita mai karatu zai rikita maliman karatu kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana kuma shi karatu abinda ake so yayin da ake karatu ibadar da ake so kai ka saurara kowace da irin tafi ibadar akwai lokacin karatu kai karatu lokacin sauraro ka saurara Annabi sallallahu alaihi wasallam shi kansa yace a karanta masa yaji Abdullahi dan Mas'ud yace masa kai zan karanta ma bayan kai aka so kan ma Al-Qur'ani yace ina so in ji shi ne daga bakin wani na saboda wannan ita ma ibada ce da shi kansa salawatullahi wa salamu alai baya so ya zamanto ta haramta a gare shi saboda haka yanda ake karatu ka saurara saboda haka abinda Allah ya zo tukil abinda Allah zai baka na lada da haskakar zuci yafi idan kana bin karatun amma a cikin sallah shi wannan hali ya tsananta dan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsananta hali akan wannan saboda wannan zai rikita maliman karatu amma an ba a cikin sallah bane wannan alhaqabu yasir insha Allah na biyu ne wato in muka ce sai dai idan kace ka kawo matsala ce usuliya al-hawariyun in kace al-amru bi shay nahyun an diddihi in kace umarni da Abu Hani ne ga kishiyarsa wato in kace umarni da cika alƙawari alalle lokacin kuma hana haramci ne ga warware alƙawari to amma kasancewar an faɗi umar sada alƙawari kuma aka faɗi ba sa warwarewa ba sa warware alƙawari kaga wannan karfafawa ne saboda haka akwai wanda saboda haka ka ambace shi a cikin matsayin sifa shi kansa wani ƙarin fa'ida ne saboda haka ambace akan fa'ida akan ƙarin sifa ne ita ma kaga kamar yanda a cikin jerin gwanan sifofin mu'minai aka ambaci a cika alƙawari walladina hum bi amanatihim wa ahdihim ra'un sannan kuma aka faɗi kan cewar daga cikin sifar mu'minai daga cikin kai sifar munafukai suna warware alƙawari idan suka yi alƙawari suna warwarewa to kaga wato kenan duk wata sifa ta munafukai bayan sun samu sifar mu'minai kuma suna ba su da sifar suna nisantar sifar munafukai na'am malam nura to alin dai san ban jira idan mutum ya mutu da azumi a kansa shikenan babu komai ajalinsa ya zo hisabinsa yana wajen Allah wannan shine matabar malik amma akwai malamai da suke nuna bisa zahirin hadisi cewa za a iya rama masa tunda an tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam ne inna na iya rama masa yace ku rama masa bashin Allah shi yafi cancanta a biya saboda haka babu laifi za a iya rama ma mutum duk da yake ba shine matabar malik ba amma za a iya yi saboda zahirin hadisi yadda za a raba daidai gurgudu kowa ya dauki abin da zai iya ba zai ko so kake a ce a raba gurgudan raban gado ko wanda ya dauki layin shaya na azumi gaskiya ban kiyaye wannan far'in ba domin wannan gaskiya far'i ne ba a mazhabar malik ba wata kila shi yasa ban kiyaye ba amma waɗanda suke akan wannan shine mazhabar imamu shafi'i da kuma riwaya a matsabar Imamu Ahmad su ne suke akan zahirin wannan hadisin na cewar wanda ya mutu yana da azumi a kansa za a biya masa kuma azumin da suke nufi suna nufin azumin kafara ta rantsuwa ko kafara kisan kai ko kafara bihari da azumin bakance azumin nadar mutum ya yi bakance cewa zai yi azumi sai ya mutu to sai a rama masa na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار
نعم الله يقول ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار الله يقول بك جوتا دا suka musanya ni'imar Allah da kafirci ba kuma suka saukar da mutanen su gidan halaka jahannama yaslaunaha wannan gidan halaka shine wutar jahannama yaslaunaha suna konuwa a cikin ta wabisal qarar ta mugusta a madawwam wato a matabbata turda ita a matabbata waja'alu lillahi andada kuma suka sanya ma Allah wato ababan kishiyoyi su ne ababan tarayya wanda suka zamanto kini wato daidai kama da Allah liyudhillu an sabili domin su fatar da mutane daga tafarkin Allah kul tamatta'u ce ne musu ku ji dadi dan kankani fa inna masirakum ila an-nar domin tabbas makomarku ya zuwa ga wutan wato bayan aya ta gaba ayoyi sun gabata na bayyana mana misalin musulunci da kyakkyawar bishiya da misalin kafirci da mummunan bishiya to an ga yadda musulunci yake yin kyakkyawa wato wanda yake kyakkyawar kalma yadda take amfaninta ta ko ina ne a kowane lokaci da kuma yanda yake kafirci yake bishiya mummuna wadda take ba ta da matabbata a bayan kasa to sai kuma mabiya addinan sai aka fara da kafirai sai Allah ta'ala ya ce baka ga misalin su baka ga waɗanda suke sun musanya ni'imar Allah da kafirci ba wannan ishara ne ga kafirai da suka kafirta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tun farkon fari wato kafiran Quraysh domin mutanen Makka sun kasance a cikin ni'ima Allah ya sanya musu ni'ima da bai bayar da ita ga waɗansu mutane ba ya ba su gari wanda yake harami amintacce ana amintar da su a ko ina suke duk mutumin da yake dan Makka ne ba isa a zo a kawo hari a ce za a ci shi da yaki ba a kama matansa da ƴaƴansa a mai da su bayi a kwashe dukiyarsa shi kuma a kashe shi wanda yake al'adar Larabawa ne Larabawa babu gari wanda yake ya aminta za a iya kai masa hari masu ƙarfi su zo su mayar da mutane ƙarfi da yaji cikin bauta su kwashe dukiyoyinsu su kwashe dabbobinsu su kwashe ƴaƴansu da matansu su mayar da su je su sayar da su a kasuwar bayi ba kuma yadda za su amma su waɗannan da tsari na Allah ba su da wata ganuwa ba su da waɗansu ƴan gadi ba su da waɗansu dakaru da suke kare su kawai Allah ya tsare su da kwarjinin Allah da kwarjinin harami Allah ya tsare su shi yasa Allah yake cewa awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihi shin ba sa gani mun sanya shi ya zamanto harami amintacce kewaye da su ko mutane duk bace duk dauke su ake ana mayar da su bayi su ko Allah ya ba su aminci sannan gari ne da ba a noman komai amma duk abincin duniya Allah zai kawo musu suna zaune a nan duk abincin duniya Allah zai kawo musu kuma ba wai kawai in suna nan garin ba ko tafiya suka yi yaki ko tafiya suka fita tijara in dai aka san su ƴan harami ne ba wanda zai kama su ba wanda zai bijirar da kansa ga dukiyarsu ya ce zai yi musu fashi saboda kawai albarkar wannan ni'ima ta harami to duk wannan ni'ima kuma ƙari a wannan Allah ya turo musu manzo wanda yake shine fiyayyen manzanni baki ɗaya wanda addininsa shine addinin ƙarshe wanda littafinsa babu kamarsa wanda ya zo musu da abin da Allah zai ba su mulkin duniya baki ɗaya domin kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu yace kalma ce guda ɗaya nake nema daga gare ku tambikuna biha al-arab wa tadinu lakum biha al-ajam za ku mallaki larabawa da ita gabaki ɗaya kuma gabaki ɗayan ajamawa waɗanda ba larabawa ba zamanto ƙarƙashin mulkin ku ƙarƙashin jagorancin ku kalma ɗaya ce suka ce kalma ɗaya goma ma za mu baka sai ce la ilaha illallah sai suka tashi suna kada rigarsu aja'alal alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab duk iyayen giji ya sa su guda ɗaya wannan abun mamaki ne wasi ba to ka duba ka ga ni'imar da Allah ya musu amma ba su karɓa ba shine Allah ya ce sun canza ni'imar Allah kufran da kafirci ma'ana maimakon su gode ma ni'imar Allah sai suka butulce ma ni'imar Allah da haka azabar Allah ta tsananta a kansu saboda haka farkon abinda sifar farko ta waɗannan waɗanda yake nuna wato yake nuna tsiyarsu shine ni'ima da ake fuskantar ta da godiyar Allah sun fuskance ta da butulci ko kuma ma'ana sun canza ni'imar da Allah ya yi musu maimakon ni'imar ya zamanto sun yi imani da Allah sai suka canza ta da kafirce ma Allah da ilhadi a cikin ayoyinsa da gaba da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma na biyu Allah yace wa ahlu qaumuhum daral bawar suka kai muta suka zauna suka wato kai mutanen su zuwa ga gidan halaka al bawar shine al halak wa banantum banna sawi wa kuntum qauman bura wato al bur wato jam'u ne na ba'ir ana cewa barat tijaratuhu wato kasuwancin mutum ya halaka ma'ana ya rasa riba ya rasa uwar kudi to shine wanda ake cewa barat tijaratuhu saboda ka darul bawar wa ahlu qaumuhum darul bawar suka tabbata suka kai mutanen su zuwa ga gidan al bawar ai gidan halaka wadansu sun fassara gidan halaka da shine cewar da suka yi jagorancin su ranar yakin badar su je su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka fito baqaran wari'a annas wa yasudduna an sabilillah ranar yakin badar suka fito suna tinkaho suna ce sai larabawa sun ji cewa an tsokane mu kuma mun yi maganin wanda ya tsokane mu wai sun je za su halaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbai basu san kwa sun kai kansu zuwa ga makwantar su bane makasar su duk haka nan annabi sallallahu alaihi wasallam kafin ayyakin badar sai da ya nuna masa sahabbai yace hada masra'u fulan hada masra'u fulan nan za a kashe wani anan wani zai mutu anan za a kashe wani duk ya nuna musu masari'ul qaum tare da wannan abin da Allah ya nuna masa salawatullahi wa salamuhu alaihi saboda sanin sa ga Allah kwana yayi yana kuka yana addu'a Allahumma anjizni ma wa'adtani Allah ka cika min abin da kai min alƙawari da shi annabin Allah ne Allah ya masa lamunin nasara har Allah ya nuna masa inda za a kakkashe manyan shugabanni ya nuna masa sahabbai amma duk da haka kwana yayi yana roƙon Allah Allah ka bani nasara akan abokan gabanka to shi to sayyidina Ali ya fassara darul bawar da cewa masari'ul qaum wajen da za a kakkashe su wato waɗannan manyan Qurayshawa dama suka samu da Allah ya musu ni'ima amma maimakon su gode ma ni'imar Allah sai suka zamanto su ne suka yi jagorancin mutanen su zuwa ga halaka shi yasa suka zamanto watsatsu yanzu banu mahzum wato banu mahzum wanda a cikin su Abu Jahal yake a cikin su Walid ibn al-Mughira yake suna daga cikin manyan kabilan larabawan Quraysh su ne jagororin larabawa suna daga cikin waɗanda ake daukar su sune jagaba da su da banu umayya amma me ya faru ga banu al-mughira da suka yi jagorancin mutanen su akan kafirci akan butulce ma Allah da kangare ma manzansa sai suka zamanto baka jin duriyar su a cikin tarihi banu mahzum sun banda dai ku su wanda suka danganta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ya samu wata izza sai kamar Ummu Salama da yake ita mahzumiya ce sai kamar Khalid ibn al-Walid Asadullah amma fitattun ƴan wannan gidan duk haka suka kare a cikin kafirci suka kai mutanen su zuwa ga gidan halaka to haka zalika duk wanda suka yi jagoranci ga al'umma suka yi jagoranci akan wato a tawaya ga Allah da mutunce mani imomin Allah to haka karshen su zai zamanto sai dai ai ta ambaton su ana tsine musu albarka to a cikin wannan ayar akwai ban tsoro da waɗanda suke jagorancin al'umma kan kada su je su jagorancin al'umma ya zuwa ga inda za su kai ga halaka ya zamanto da nauyin su da nauyin al'umma duk yana kansu domin laifin halakar su da halakar da waɗanda suka halakar duk laifin yana kansu shine za a sanya musu wal yahmilunna athqalahum wa athqalan ma'a athqalihim kamar yadda Allah ya ce za su dauki nauyin su da wani nauyin tare da nauyin nasu shine nauyin waɗanda suka batar ba tare da haƙƙi ba tare da ilimi ba to sannan Allah ya faɗi daga cikin abinda suka aikata na kafirci waja'alu lillahi andada suka sanya ma Allah kishi wato kinnai shine kishiyoyi suka sanya musu ababan suka sanya ma Allah tsara bayan kuma sun san Allah bashi da kama bashi da tsara amma suka sanya ma Allah tsara wannan shine zalincin da yafi komai kai zalunci akan haƙƙin Allah kai zalunci ka hana Allah haƙƙinsa kace wani daidai yake da Allah kuma Allah ne yake azurta ka kace wani daidai yake da Allah kuma Allah ne in kace wayyo zai kawo maka agaji da haka wannan shine zalincin da yafi komai bakin zalunci sun yi haka ne liyudillu kamar yadda yake qira'ar jumhur qira'ar hamza da kisa'i liyudillu dan su bace to amma lam din nan ba ta dance ba wato waja'alu lillahi andadan liyudillu ai aqibati zalika dalaluhum an sabilillah sun sanya ma Allah kinnai tsara wanda karshen al'amarin su bace daga hanyar Allah wato hanyar da suka dauka hanyar shirka tabbas hanya ce mai kaiwa zuwa ga bacewa daga tafarkin Allah to sannan sai ake musu narko ban tsoro shine Allah yake tamatta'u ku ji dadi kadan fa inna masirakum ila an-nar domin makomanku zuwa ga wutar jahannama ce kun gani Allah baya gaggawar ukuba tunda nan duniya ba wajen da za ka ga ukuba bane komai jin dadin mutum a duniya tamti'i ne mata'a ne dan jin dadi ne dan kankani dan kankanin jin dadi ne amma ba wanda yake sanin wannan sai wanda yayi imani da abin da Allah ya saukar ga manzanninsa Allah da ya halice mu shi ya sani domin shi ya san wannan duniyar ba komai bace musamman in muka tsaya ma muka duba mu ma a cikin tunaninmu muka ga waɗanda Allah madaukakin sarki ya jiyar da su dadi lokaci mai tsawo amma da ajalin Allah ya zo yanda al'amarin ya zo ya kare idan ka ga yanda mai mulki yake zama a rayuwar duniya ka ga yanda mai kuɗi yake zama a rayuwar duniya ka ga yanda yake mai alfarma mai girma a cikin al'umma yake zama a rayuwar duniya zaka san duniyar ba komai bace na'am
لِعِبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ
Allah ya ce kulli ibadi ka ce ma bayina alladina amanu bayina waɗanda suka yi imani yuqimus sala su rinka tsayar da sallah wayunfiqu mimma razaqnahum su rinka ciyarwa daga abin da muka azurta su sirran a boye wa alaniyatan da kuma a bayyane min qabli an yatiya yawmun la bay'un fihi wala khilal tun kafin wata rana ta zo wanda a cikinta babu ciniki babu saye da sayarwa wala khilal babu bada'antaka wato babu kyauta babu abin da ake yi na tabarru'i wannan halin kuma waɗanda suka yi imani su kuma aka koma ya zuwa gare su sai aka zo musu da umarni Allah ta'ala ya ce ka ce ma bayina a cikin wannan akwai daraja a gare su aka kira su bayin Allah wanda yake ita ce sifar da tafi komai sharrufta domin yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah zai masa zai kidaya masa babban ni'imar da yayi da shi ita ce ni'imar Isra'i sai ya ambace shi da wannan sifa yace subhanallazi asra bi abdihi layla sarki ya tabbata ga wannan mahalicin wannan ubangijin da yayi tafiyar dare da bawansa a cikin tsakiyar dare a cikin dare daya sai yace bi abdihi da bawansa saboda haka da Allah yace kulli ibadi ka gaya ma bayina wannan ya nuna kan cewar Allah ya karbi bautar su ya darasta su ya martaba su babu abin da yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake so a ce masa irin a ce masa bawan Allah a ce ma mutum bawan Allah wannan daraja ne a gare shi amma mu ko yanzu aka ce kai bawan Allah sai mutum ya ga kamar wato an zage shi yafi so a ce alhaji in ma aka ce malam bai yi ba yafi so ya ji an ce alhaji alhali ko wanda zai za a ce ma bawan Allah ai shine matukar girmamawa domin ka gani a wannan makami da Allah yake ce ma waɗannan ƴan wuta tamatta'u fa inna masirakum ila an-nar sai kuma Allah ya dawo bayan sai ce to ka ce ma bayina wato su waɗannan waɗanda suke wato na Allah ne zababbun Allah ka gaya musu kuma bayin sai su banta su alladina amanu wadanda suka bada gaskiya yuqimus sala sai aka kawo da fi'ilul mudhari wannan yuqimu din nan wato jawabu fi'ilul amri ne shi yasa ba a kaddara cewa akwai lamul amr a nan wajen abinda ake nufi ai wato su dawwama cikin tsayi da sallah wato kada su bar sallah domin dama suna sallah saboda haka sai aka ce su rika yi wato kada su batta musamman saboda lokaci zai zo da sallar ba za ta yiwu ba idan mutuwa ta zo kuma su rinka ciyarwa daga abinda Allah ya ba su daga dukiyar su kullun su zamanto a cikin batar da dukiya suke saboda Allah sirran a boye domin shine asali shi aka fi so wa alaniyatan a bayyane in mukamin ya nuna ayi a bayyane domin a kwadaitar da wani azabur da wadansu su ma su domin dalilin da yasa ake so a bayyana sadaka kenan dalilin da yasa ake so a bayyana sadaka dan wadansu su gani su ma su zo su amma asali sadaka a boye ake yin ta tunda ibada ce amma musulunci sai yace a bayyana ta idan makamin za a amfana da bayyanawar saboda wadansu su gani su ma su saboda ka san mutum haka yake idan ya ga ana yi sai ji kamar allura ake masa shi ma sai yayi to wannan ana so kun ga yan'uwan mai rabawa haka suke har wata akwai wato yayin da ake in aka ce a so ma bada sadaka akwai kasida da ake ta musamman ta bada sadaka ce kamar allura ake wa mutane kowa zai ga so daga an fara wannan kasidar sai ga an yi layi wato kasidar sadaka ce wannan duk wanda yake taron su zai ga wannan to hanya ce ta asa mutane su bayar saboda Allah to kuma gashi Allah ya faɗa a cikin alkur'ani so a bayar alaniyatan a bayyane to Allah ya ce ai wannan tun kafin rana ta zo ita ce ranar alkiyama babu ciniki ba za ka nemi kyakkyawan aiki da ciniki ba ka ce gashi kana da duniyan nan ko kana da wani abu wanda ka ɗauro aka sa maka a cikin kabarinka ka ɓoye shi za ka bayar da shi a baka kyakkyawan aiki da za ka tsira da shi wala hilal babu kyauta domin abin da ake nufi da hilal ɗin nan a nan shi ne wato badaɗantaka alaƙa ta musamman ta soyayyar musamman wadda za ta sa ka yi tabarru'i ka kyautata ma wanda kake so ka bashi daga cikin dukiyarka ko ka ɗauko daga cikin kyawawan ayyukanka ka bashi ranar lahira babu wannan duk kusancinka da mutum ba za ka ce a ɗauko kyawawan ayyukanka a bashi ba za ka ce wannan ba za ka yi tabarru'i da ko da misalar zarratin ba ne ko da misalar zarratin kana gani in ka rasa ka halaka za ka yi Al-Khalil fa shine wanda yake soyayya tafi karfin a musaltata wanda take babu ita ranar alkiyama la bai'un fihi wala khilal babu wannan khulla din ma'ana wannan alaƙar dake tsakanin mutane babu ita amma Allah ya tabbatar da ita ga masu imani al-akhilau yawma idin ba'dhum li ba'din aduun illa al-muttaqin badaɗai a wannan rana za su zamanto wato masu gaba da juna ne sai masu tsoron Allah za su zamanto a khilla wannan khulla tana nan tsakanin su saboda haka khilal din da aka kore a nan ba ita ce waccan wanda aka tabbatar ba wanda aka kore a nan shine wanda take tsakanin waɗanda ba mu'minai ba amma waɗanda suke mu'minai khullar su za ta zamanto tana nan dalilin da zai sa wannan domin za su ceto ƴaƴa za su cece iyayensu iyaye za su cece ƴaƴansu annabawa za su cece mabiyansu shuhada za su cece mutanen gidansu salihai za su cece waɗanda suke tare da su saboda haka akwai khulla da aka tabbatar da ita amma wanda aka kore da waɗanda suke wato ba al-muttaqun ba wato akan irin wannan yana nuna muhimmancin mutum ya amfani da zamaninsa wajen aikata aikin alkhairi tun lokaci da zai zo da ba za ka iya ba shine ranar alkiyama a lokacin nan shikenan babu sauran aiki sai hisabi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa badiru bil a'mal sab'a ku yi gaggawar ku yi aiki da ku yi kyawawan ayyuka tun kafin zuwan abubuwa guda bakwai hal tanziruna illa faqran munsiyan kuna sauraro ne in ba talauci ne mantar da mutum ba baka tsaya ka mai da hankali akan sallah da yawaita ta ba da kyautata ta har sai talauci ya zo wanda zai mantar da kai ya mantar da kai ibadar ya mantar da kai komai farullan ma da kyar zaka yi ta baka tunanin na ballantana kai tunanin nafila shine al-faqrul munsi aw ghinan muqdiyan ko wadata mai sanya dagawa wadata tayi yawa kace wallahi ba lokaci kullun kana cikin lissafi kullun kana cikin alat alat baka da lokaci da zaka yi nafila aw maradan mufsida ko rashin lafiya mai lalata lafiyar jiki mai lalata ka ka zaman to ba tashi sai dai a tashi ka a kwantar da kai rai ko kai mutu ko kai aw haraman mufnida ko kuma tsufa wanda yake mai kare karfi ga baki dai mai tafi da hatta hankali yanzu wasu ba abinda zaka iya yi sai dai a kwantar a tayar aw mautan mujhiza ko mutuwa wadda take mai gama ka wato mai kai ka zuwa ga kabarinka mai karar da kai aw dajjal ko kuma kana sauraron zuwan dajjal ne yace fa sharru ghaibin yuntazar shine mafi sharrin abin da yake boyayye da ake sauraron zuwan sa aw sa'a ko kuma sa'ar alqiyama fa sa'atu adha wa amr to sa'ar alqiyama ta fi ganewa da masibarta kuma ta fi daci shine imam al-bukhari yake cewa irtanim fil faradi fadla ruku'in fa asa an yakuna mautuka baghta kam sahihin ra'aytu min ghairi suqmin dhahabat nafsuhu al-karimatu falta yace kai gani wato karibaci raka'a guda biyu a lokacin faraga lokacin da baka da wani abu kana zaune maimakon ka dauko wayar ka so ma dubawa kirkir whatsapp kaji ne ka gani kai text ka shiga wannan site din kana da lokacin faraga ba abin da yake damun ka igtanim fadla ruku'i kai karibaci rarar rako'i da zakai ka tashi kai salloli rako'i yace fa asa an taku an yakuna mautuka falka tayi mutuwar ka ta bafta tayi mutuwar ka ta zamanto barade baka tsammani kana cikin duba wayar sai kawai mutuwa ta zo maka anan sai a ce wallahi mun je mun ganshi da waya a gefen hannunsa ko kuma wani yaro kwanaki da aka ce kwana uku shiru aka fasa kofa aka je aka same shi da computer laptop akan cinyar sa yana kwance anan Allah ya dauke ran baya taba tsammanin mutuwa za ta zo masa yace to wata kila mutuwa za ta zo maka a haka ko an baka garanti mutuwa ba za ta zo maka a haka ba ko manzo mutane sun mutu a haka ba yace kam sahihin da yawa mara lafiyayyen mutum da na gan shi min ghairi suqmin ba tare da wata rashin lafiya ba zahaban nafsuhul karimatu falka ransa wanda yake takama da ita haka take fi wato ba komai kamar ba wani abu kamar ba ai ba sai ka ce in mutum ya mutu irin wannan mutuwar duniya za ta kare kowa duk kowa da gari zai tsaya ba a harka a'a kawai mutuwa zaka ya mutu shikenan kowa yana harkar sa ba wanda ya san ba wani da yawa ma ba san ya mutu ba to kai izina ka zamanto wannan haka wadannan suna daga cikin baitocin da Imam al-Bukhari ba mawaki bane amma yake tamatuli da su dan haka shine Allah yake cewa a gaya mana Allah yake ce ma Annabi sallallahu alaihi wasallam gaya ma bayina su rinka sallah su rinka ciyarwa daga abinda muka ba su tun kafin ranar alkiyama ta zo na'am
Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal-ardha wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان كان لهم منكم
to Allah madaukakin sarki ya gaya mana misalin wadanda suka baddala ni'imar Allah da butulci to kaga ana ba mu labarin wasu ne to alqur'ani sau rayayye ne sai ya fuskance mu kuma sai ya fuskance mu sai magana ta koma da ku ake magana mu dinnan gabaki ɗayan mu to mu yaya zamu ai mu ma Allah ya mana ni'ima zamu zamanto tamkar su mu zamanto mu wanda suka baddala ni'imar Allah da butulci ko ka zamu tsaya da haƙƙin ni'imar Allah mu gode ma Allah to shine Allah ya kididdiga mana ni'imomin sa yace Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halicci sammai da ƙasa wato wa'annan wanda suke sun isa dalili akan samuwar Allah shine ya halicci sammai da abin da ke cikin su na halittu masu ban mamaki da ƙarfi da girma da nuna wato a girman ikon Allah da kuma ƙasa da hikimomin da ya sanya a cikin ta wa anzala minas sama'i ma'a kuma ya saukar da ruwa daga sama sama anan ana nufin hadiri daga girgije ya saukar da ruwa daga girgije fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ya fitar da dadadan da ƴaƴan itatuwa da wannan ruwan domin arziki a gare ku halin kasancewar wannan ƴaƴan itatuwan arziki ne a gare ku daga ruwa dinnan dukkan nau'in arziki dukkan nau'in ƴaƴan itatuwa Allah ya fitar da su daga ruwa guda ɗaya ƴaƴan itatuwar a arewacin Najeriya daban da na kudancin Najeriya daban na Europe daban na America daban na Brazil daban na kasashen na kasashen Larabawa hamada daban kowanne da irin arzikin sa duk wannan dalili ne da Allah yake rizqan lakum arziki a gare ku daga wannan dalilin malamai suka dauka duk abin da ake shukawa dukkan wani ƴaƴan itatuwa halal ne dukkan wani ƴaƴan itatuwa halal ne tunda Allah ya ce arziki a gare ku kuma ka duba ka gani kowanne irin mutum ne Allah ya bashi arziki daga wannan idan kai baka son idan kai daci kake so akwai data idan kai tsami kake so ga neman tsami nan idan zaki kake so gashi nan in dadi kake so ga gwanda kowanne da irin sa in ma diabetes kake yi akwai naka kowanne irin hali kowanne irin hali kake ciki daga cikin abin da Allah ya saukar a cikin kasa ya ta nan din maka ba a taba jin kan cewa yau ga wani abu sai an je wata an nemo shi ba dan wani mutum ya gamanto babu abin da zai ci sai daga wata ake samu a cikin nan Allah duk ya baka komai sannan yace wasahara lakumul fulk kuma ya hore muku wato jiragen ruwa litajriya fil bahri bi amrihi domin su tafiya a cikin teku da umarnin sa da al'amarin Allah wanda ya nuna cewar da kudrar Allah suke tafiya yanzu inda ba dan kun ga wannan wa yake da suna Archimedes ba shine mai eureka ba ya gano abinda ake cewa Archimedes principle wanda shine da haka ake sanin yadda za a yi lissafin yadda za a gina jirgin ruwa ya tafiya ga shine umarnin Allah ya daga cikin umarnin Allah ya sanya ruwa din yanda yake zai iya dauka idan da ruwa din an ce zaiba ne jirgin ruwa ba zai iya gudana a cikin sa ba inda nauyi da kaurin ruwa din yafi na yanda yake a haka jirgin ruwa ba zai iya tafiya a kansa ba amma ya sanya ruwa din a inda yake yanda jirgin ruwa zai iya tafiya a cikin sa ya hau ba tare da ya nitse ba ya tafi salin alin ya rinka daukan kayan da ba za ku iya taba turanta daukan sa ba a kawo muku abincin da ake yi a nisan duniya a kawo muku ku ci wanda yake duk wannan ni'imar Allah ce horewa ce ta Allah Allah ya hore wato ya hore muku wannan to yanzu ma kuma gashi ya hore mana abin da ke cikin sama a cikin sararin samaniya ake tafiya da kaya ake tafiya da mutane wasahara lakumul anhar kuma ya hore koramu a gare ku wato ya keta kasa yayi korama yayi kogi kun ga duk basirar dan adam baya iya cewa duk kokarin sa da rashin ruwan nan da ake fama da shi a kasashen duniya technology bai kai a ce yanzu to bari a zo a so mayin kogi ba akwai wani daga cikin manyan masu kudi da yake shi yana ganin abin da ya kamata a yi kankarar da ake da ita a can arewacin duniya a kudu shimali a north pole wannan kankarar a narkota a taho da ita cikin cikin kasar Saudi Arabia sai Saudi Arabia ta zama to ni'ima kawai a narko kankara a taho da ita daga can ta zona aka yi masa dariya a duniya domin ba abu ne wanda yake sai Allah wannan Allah shine ya hore wato koramu ya keta su a cikin kasa suna gudana ga sunan iyakacin rivers din duniya ashin kuna karantawa a geography ku haddace rivers din Nigeria Rima Benue Niger wane ne ku tafi na Africa Victoria Nile wa duk Zambezi sannan a tafi na duniyar gabaki daya Amazon da sauransu suke nan dai ka san su iyakantattu Allah ya halittar Allah ne ya hore su a gare ku duk inda Allah ya sanya koramu din nan haka zaka ga wannan ni'ima tana zuwa garuruwa ne suke tashi a gefe wanda ake noma ake samun arziki ake samun ci gaban al'aci a ci gaban rayuwar duniya duk bisa horewar Allah musakhara lakum ash-shamsa wal qamara da'ibain ya hore muku rana da wata da'ibain masu dawwama wato ba sa canzawa yadda rana take haka take ba ta canzawa inda ba dan Allah ya hore ta haka ba jujjuyawar yanayi dinnan yau ai sanyi gobe bazara gobe a damuna wani lokaci kuma a juya a samu rani duk wannan daga horewar rana ne haka wata shi ma aka hore shi daga cikin abin da ake yi kamar yadda Allah ta'ala yake cewa ya sanya mana rana ta zama to siraj mai haske ya sanya mana wata ya zama to nur kuma ya sanya mana rana da wata suna tafiya a yanda suke tafiya dinnan lita'alamu adada sinina wal hisab duk waɗannan horewa ne na Allah ya sanya inda ba dan Allah ya hore su ba akan tsari wanda suke tafiya ba sa canzawa na wannan tsarin da duk haka ba za ta yi ba wasakhara lakum ash-shamsa wasakhara lakum al-layla wan nahar kuma ya hore dare da rana a gare ku horewar dare shine ya waja'alna al-layla libasa wallazi ja'ala wa min ayati ja'ala lakum al-layla litaskunu fihi dan ku samu nutsuwa a cikin sa yauda Allah zai yauda mutane Allah bai sa dare ba aiki kawai ake kakal 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 ba lokacin da zaka ji komai ya nutsu an kwanta duk dokar duniya da za a ce kowa kada ya fita kowa kada ya aiki ba isa ba amma sai Allah ya sanya ta tilas kowa sai ya shiga daka kowa kowace harka ce ko akwai harka sai ce ingiri ya waye ya san dare ba lokacin harkan bane Allah ya sai ya hore wannan a gare ku inda ba ai haka ba mutum ba zai huta ba kuma ya sanya wuni ma'asha lokacin neman arziki to wannan duk horewa ce ta Allah sannan Allah ta'ala ya ce wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu kuma ya baku daga dukkan abin da kuka roƙa shi kuke roƙansa daga dukkan abin da kuke roƙansa ya baku in kuka roƙa zai baku bai ce komai ba zai baku a'a daga cikin abin da kuka roƙa daga dukkan abin da kuka roƙa din yake baku amma wato yana baku muƙayyadi ne da nufinsa da sansa domin da Allah ya ce zai shimfida arziki ga mutane ya ba su duk abin da suke so na arziki la baghawfil ard da sai shi farna a bayan kasa sai shi shigi walakin yunazzilu bi qadarin ma yasha sannan Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha idan kuka kirga ni'imomin Allah ba za ku iyakance su ba ba za ku kiyaye su ba anan malaman tafsiri suka ba wato suke ban mamaki Imam Fakhruddin Razi ya kawo na abun mamaki yace misali biyu kawai zai dauka dan ka san ba za ka iya yin ni'imar Allah ba shine yayi magana akan cell na jiki yace kowane cell guda ɗaya na jiki in ka duba ni'imar Allah a kansa kuma ka duba a jikin mutum akwai biliyoyi na cells din nan to shi zaka iya yin ni'imar Allah kowane cell akwai ni'imar Allah tare da shi yadda Allah ya tsara masa abincin da zai ci yadda Allah ya tsara masa abin da zai kwashe gubar da ke cikin sa kuma yadda Allah ya sanya masa cewar ya tafi akan tsarin Allah wanda idan bai tafi akan wannan tsarin ba sai ya zama to kansa sel guda ɗaya in ya zamanto kansa shikenan ka halaka haka zai ta hayayyafa ya zamanto ciwon daji har ka mutu waɗanda suke likitoci suna ganin irin wannan abun ban mamaki da wanda suke karanta biology suna gani to wannan misalin malamanmu Fakhruddin Razi ya mutu da shekara wajen kusan 800 tun a lokacin yayin wannan bayani tun a lokacin yayin wannan bayani yayin bayani yadda jikin mutum yake wato sel sel kanana kanana waɗanda suka hada shi sun fi wato millions of billions ne kuma kowanne guda ɗaya daga ciki akwai nimomin Allah rataye da shi to dan haka ko yaushe zaka iya kiyaye ni'imar yaushe zaka iya kididdige ni'imar Allah sannan ka zo kuma wajen abincin da zaka ci abincin da zaka ci abubuwan da suka shiga wajen fitar da wannan ni'imar wajen kawo maka shi za ka ga ni'imar Allah ba zai yi ka iya kiyaye wato iyakance ta ba to sai Allah ya ce innal insana ladhulumun kafar lalle mutum mai yawan zalunci ne akan wato rashin gode ma Allah yanda ya cancanta ya gode masa kuma mai yawan butulci ne baya gode ma ni'imar Allah jalla wa ala a cikin butulcin da yake yi cutar kansa yake yi domin da ya san aikibar butulci da bai cuci kansa ba da bai yi butulcin ba tunda in mutum yayi butulci to maimakon ni'ima ta ci gaba ba kawai za ta tsaya bane kuma azaba ce za ta zo a maimakon ta maimakon ni'ima sai a samu ni'ima ni'ima ita ce uquba azaba to maimakon ta sai a samu ni'ima ita ko ni'ima ta zo ka fuskance ta da godiya ga Allah to sai wata ni'ima ta zo sai ni'ima sai ni'ima sai ni'ima sai ni'ima idan kuma kai butulci in ni'ima ta zo kai mata butulci to sai ni'ima sai ni'ima sai ni'ima sai ni'ima to wannan shine zalincin mutum mai zalunci ne yana cutar kansa ne domin da mutum yayi makansa adalci da bai yi butulci ga Allah ba domin zalunci in yayi butulci ga Allah to farkon wanda zai cuci shine to kun ga a cikin wannan dama kamar yadda muka ce maksudin wannan sura shine bayyana mana ni'imar Allah da wajibin gode mata to bayan an faɗi waɗanda suke sun butulce ma ni'imar Allah sun tabbatar ma da mutanen su gidan halaka to ku kuma sai Allah ya fuskance mu da ya kidaya mana ni'imar Allah ya kare da cewar wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kun kidaya ni'imomin Allah ba za ku kiyaye su ba wannan Allah ne yake faɗa domin Allah shi yayi ni'imar kuma shi ya san ni kidarin ta to sannan kuma ya gaya mana abinda a cikin sa akwai wa'azi a gare mu mutum mai zalunci ne to kar ku zamanto masu zaluntar kawukansu mai butulci ne kada ku zamanto masu butulce ma Allah ku zamanto masu godiya ga Allah a cikin su a can suratul nahl da Allah ya ambaci wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha sai Allah ya ce inna Allaha laghafurur rahim amma Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai ne amma anan sai ya ce innal insana ladhulumun kafar wato yayin da mutum yake zalunci yake butulci shi kuma Allah mai gafara ne mai jin kai saboda ka zai gafarta mata duk da kai butulci ka zalunci kanka in ka koma gare shi zai gafarta mata duk da ka butulce in ka dawo ka gode Allah zai yarda da kai domin shi rahim ne mai jin kai ne wa in tashkuru yarzahu lakum idan kun yi godiya Allah zai yarda da shi a gare ku to shi yasa guda biyun suna tafiya yayin da mutum yake da lumun kafar shi kuma Allah gafurur rahim dangane da ni'ima saboda haka mu zamanto waɗanda za su suke masu godiya ga ni'imar Allah kuma yanda annabi Musa ya yi kira ga mutanansa
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا
faɗa in yi askar
da rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharram rabbana liqimu s-salah ربنا ليقيم الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.
نعم. فالله جل وعلا nan sai ya kawo mana labarin Khalilur Rahman wanda misali ne da godiya ga ni'imar Allah. Allah ya ce wa itqala Ibrahim ka ambata musu ya Rasulullah, wato ka gaya musu wannan labarin kisar Annabi Ibrahim yayin da yace rabbi ja'al hadal balad, ya ubangiji na ka sanya wannan gari, wato shine garin Makka wanda yazo tare da matarsa Hajara da ɗanta Isma'il. Ku yangasta ce Hajara wadda Sara ta bashi, Allah ya umarni da shi ya zo da su Makka. Ya zo ya yi wannan addu'a, ya ce ya Allah, ya Ubangijina, kun ga addu'o'in annabawa kenan da Rabb haka suke yi saboda abinda rububiya ta ƙunsa na kulawar Ubangiji ga bawansa. To da haka kamar ya Ubangiji, ya mahalicci na mai kula da ni wanda duk lamarina yake hannunsa, duk tana cikin ma'anar Rabb. Daga yawan addu'a ɗin annabawa haka take, Rabbi, Rabbi, ya Ubangijina, ka sanya wannan gari aminan amintacce, wa junubni wa baniya, ka nisantar da ni da ni da 'ya'yana, an na'budu al-asnam, da mu bauta ma gumaka, wato ka nisantar da mu daga fitina. Shine kun ga wannan shine asali na mutum, ka nemi da kai da zuriyarka kar Allah ya sanya fitinar ku a cikin addinin ku. Wato mutum ya guji fitina ta zamanto a cikin addini, shine Allah ya fitine shi da shirka, ya fitine shi da zuwa wajen yan bori, ya fitine shi da tsafi, ya fitine shi da zuwa wajen malam mai duba. Duk yana daga cikin bautar gumaka. Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, ya Ubangijina, lalle su gumaka sun batar da yawa daga cikin mutane. Domin wato shaidan ya dauke su, hanya ce wanda yake ya samu yawa daga cikin mabiya. Faman tabi'ani fa innahu minni, duk wanda ya bi ni to yana daga gare ni. Waman asani fa innaka ghafurur rahim, wanda ku ya saba min to Allah kai mai gafara ne, mai jin kai. Domin ya san cewar a cikin zuriyarsa Allah ya gaya masa wa min zurriyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, a cikin zuriyar Annabi Ibrahim da Annabi Ishaq akwai nagari mai kyautatawa, akwai azzalimi mai cutar kansa, mai bayyanannen zalunci ga kansa. Saboda haka yace to wanda ya bi ni Allah yana daga gare ni, wanda kuma ya saba min to Allah kai mai gafara ne, mai jin kai. Kamar yadda Annabi Isa yake cewa ne, in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk, idan kai musu azaba bayinka ne, wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim, in ka gafarta musu kuma kai ne mabuwayi mai hikima. Shine Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tuna wannan sai kuka yana Allahumma ummati, Allahumma ummati, Allah al'umma ta, saboda tsananin tausayinsa ga al'umma. sai Allah madaukakin sarki ya turo masa malaika Jibril yace masa inna sanurdika fi ummati zamu yardar da kai a cikin al'umma sai Allah ya bashi shafa'a cewa Allah ba zai bar wani wanda ya mutu a cikin al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai da wama a cikin wuta sai ya fitar da shi zuwa ga aljanna rabbana sannan yace ya ubangijinmu inni askantu min zurriyyati nan ya hada da shi ga wato Annabi Isma'il da sauran ƴaƴansa gabaki daya inni askantu min zurriyyati ni na saukar da wani abu daga cikin zurriyata biwajin ghairi bi zar'in a wani kwari wanda yake ba abin ba ma'abucin shuka ba ba mai kayan shuke shuke ba ba a noma a wajen saboda haka babu abinci inda baitikal muharram na saukar da su a wajen gidan a wajen dakinka mai alfarma wato kun ga kenan tun kafin a gina dakin bugiran ya zamanto mai alfarma Allah ya sanya shi nan dakin ne tun kafin ma a gina tun kafin a gina Allah ya nuna ma Annabi Ibrahim yace nan daki na ne kuma ya sanya shi da sunan dakin na saukar da su a wannan waje inda baitikal muharram rabbana li yuqimus sala ya ubangijinmu na saukar da su a nan waje mai albarka inda baitikal muharram li yuqimus sala dan su tsayar da sallah wato dan su zamanto masu bautar Allah shine wa tahir baitiya lit-ta'ifina wal-aqifina war-ruk'is sujud kun ga ba abinda shi yasa zaka ji mutanen mu suna cewa maka garin sallah kana zama sai kaji Allahu akbar an tafi sallah maka to ba abin to Allah ya sa an gina ganin dan ai sallah wanda ya kafa wajen dan ai sallah ya kafa shine Annabi Ibrahim faj'al afidatan minan nas to Allah ka sanya zukata na daga zukata daga mutane tahwi ilaihim suna wato soyuwa zuwa gare su suna san zuwa wajen warzuquhum min ath-thamarat ka azurta su daga dadadan abubuwa la'allahum yashkurun dan zamanto masu godiya a gare ka to shine zaka ga dukkan mutum burin sa je wannan gari ba waje ne da ake zuwa a shakata ba a je a irin kun san irin inda ake zuwa Switzerland a je a rinka a je a rinka sulalowa akan kankara din nan a guje a sulalo a guje akan kankara a wasanni iri-iri ga tsuntsaye ga ƴaƴan itatuwa ga ni'ima ta ko'ina shi wannan garin sai bakin dutse sai tsananin zafi babu wani abu na wannan ni'imar amma kuma irin mutanen da suke zuwa wajen wannan garin da za kudin da za a kashe ka sa mutane su zo sai ka kashe biliyoyi amma babu wanda ya kashe koko amma mutane suke zuwa addu'ar Annabi Ibrahim kun san tourism yanzu in aka kafa yanzu Kano in tana so mutane su rinka zuwa irin kudin da za a kashe a Kano dan a sa mutane su rinka zuwa daga kasashen duniya baki daya su zo su ga abin da ake a Kano domin in sun zo za su zo da dala in suka zo aka yi canji mutane za su samu dala za a samu kudi masu hotel za su samu kudi masu sayar da kayan abinci za su samu kudi za a samu harkar kasuwanci dai saboda mutane da yawa suna zuwa amma kafin a samu wannan sai an kashe kuɗi da yawa sai an kafa hukuma guda wanda za ta je ta sayar da Kano ta yi ta wato tallan Kano don mutane su zo Kano to amma babu wanda ya tallata maka irin yadda mutane suke zuwa Makka yanzu inda ba dan ma an ce tsakanin azumi da lokacin hajji ba a bada visa ba da a shekara gabaki daya mutane ne suke zuwa kun ga da umra ai sai a ce sai Rabiul Awwal sai watan Rajab sai Ramadan yanzu in kuna ganin Makka a tashar talabijin ta Saudi Makka din nan za ka gani kullun a cikin harami yake to shine Allah ka sanya zukatan mutane suna wato soyuwa suna son zuwa gare su kuma ka azurta su daga dadadan abubuwa dukkan wani irin har abinda baka taba gani ba a kasar ku a can za ka ga irin ana sayar a can za ka gan shi irin kayan marmarin nan na Sham wani abu mai kamar inibi dinya amma sai zaki a kasar Sham ake yin sa a can za ka same shi ka azurta su daga dara dan abubuwa la'allahum yaskurun domin su zamanto masu godiya wato su zamanto masu bauta gare ka suna yin addinin gaskiya rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya ubangijinmu lalle kai kana sanin abinda muke boyewa da abinda muke bayyanawa wa ma yakhfa 'ala allahi min shay'in fil ardi wala fis sama babu abinda yake boya ga Allah a cikin kasa ko a sama kun ga wannan yayin da muke yayin wato ana koya mana a cikin addu'ar Annabi Ibrahim yadda ya kamata musulmi ya rinka yi a cikin addu'ar kana kirari ga Allah kai kirari gare shi kafin ka fara addu'ar a cikin din ma kana yi kuma kana kirari ga Allah domin wannan kirari ne ga Allah ta hanyar ambaton waɗannan sifofi nasa na daukaka jalla wa ala alhamdulillahi alladhi wahaba li alal kibari isma'ila wa ishaq dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya bani Isma'ila da Ishaq alal kibar tare da girmana wato tare da girman shekaru lokacin ya kai ba zai iya haihuwa ba amma Allah ya azurta shi da haihuwar Isma'il sannan Allah ya azurta shi da haihuwar Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub bayan Ishaq kuma ga Yaqub ya zo jikansa duk wannan wato ni'ima ce ta Allah to sai ya godiya gare shi to kun ga wannan shine ake koya mana ga yanda Halilur Rahman yake yi da ni'imar Allah inna rabbi la sami'ud du'a lalle ubangiji na wallahi ne jin addu'a ne domin roko yayi yace rabbi habli minas salihin haka yace Allah ka azurta ni daga salihai fa basharnahu bi gulamin halim sai muke masa albushir da da wanda yake mai cikakken hankali rabbi ij'alni muqimas sala ya ubangiji na ka sanya ni mai tsayar da sallah wa min zurriyati daga cikin zurriyata ma ka sanya masu tsayar da sallah ربنا وتقبل دعاء يا ubangijinmu ka karba addu'ata ربنا اغفر لي ولوالدي يا ubangijina na ka gafarta mun da kuma iyayena walil mu'minina da kuma mu'minai yauma yaqumul hisab ranar da hisabi yake tsayuwa wannan aka ce annabi ibrahim yayi wannan addu'ar ne kafin ya barranta daga mahaifinsa وما كان استغفار لأبيه إلا أن موعدة وعدها إياه قال ميتي مي موعد يا مسا القوري ذي نيما مسا غفر الله قال سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا تشيني أدعى القوري دي مسا يشكا أما دي تبت تشوى يكشي وكافريني بذي إيماني بسي برنت دقا قريش فما أتكون ونا أقول كوير واغ مؤمني كان شوار مروكي الله غفر دكاوكم da kuma ga iyayenmu da kuma ga mu'minai shi yasa aka ruwaito daga cikin maganganun tabi'ai Hasanul Basri duk da yake an ruwaito shi da hadisi marfu'i amma dai na san ya inganta daga maganar Hasanul Basri wanda ya nema ma mu'minai maza gafara da mu'minai mata gafara Allah zai yi masa gafara da adadin rayukan mu'minai maza da mata saboda haka yake daga shi yasa yake da kyau mutum koyaushe zai nema ma kansa gafara ya rinka hadawa da ƴan uwansa musulmi maza da mata kun ga gashi koyarwar Annabi Ibrahim ce to wannan shine abin da ya kamata koyarwar abin da ya kamata mu kasance kenan wajen ni'imar Allah mu zamanto tamkar Annabi Ibrahim wanda ya gode mana ni'imar Allah yake kuma fatan ni'imar nan ta wanzu a cikin sa da cikin zuriyarsa domin idan kaga ka miƙe ka samu istiqama to fatanka istiqaman nan kuma ta wanzu a cikin zuriyarka babu wanda kake so ya zamanto alkhairin da ya same ka ya same shi irin wato naka zuriyar tsakanka jininka Allah ya sanya alkhairi a ciki wanda babbar hanya ta samun wannan shine addu'a dan haka jama'a mu kula da addu'a ga ƴaƴanmu mu kula da addu'a ga ƴaƴanmu kun ga yanda Annabi Ibrahim ya rinka nanatawa rabba wajnubni wa baniya an na'budal asnam rabbi ij'alni muqimas salati wa min zurriyati ka gani a dukkan makami yana tunawa ya hada da yin addu'a ga zuriya Allah ka shirye mu ka shirye ayyanmu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم لا قابض لما بسط
ولا باسط لما قبضت، ولا مباعد لما قربت، ولا مقرب لما باعت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مذل لمن هديت، ولا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. اللهم إنا نسألك الأمن يوم الخوف والنعيم يوم العيلة. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا. اللهم إنا نسألك أن تحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك خير الدعاء وخير المسألة، وخير الفلاح وخير النجاح، وخير الثواب وخير العمل، وخير الحياة وخير الممات، ونسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وأمة الخير بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفقهم بتوفيقك. اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا رب العالمين. اللهم أذهب عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نفس كرب المكروبين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، وارحم موتانا أجمعين. اللهم انصر دينك وانصر من نصر دينك، وجعلنا من أنصار دينك. اللهم فرج عن المستضعفين من المؤمنين. اللهم اجعل لهم من لدنك وليا، واجعل لهم من لدنك نصيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم عافنا في ديننا، اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أهالينا، اللهم عافنا في أولادنا، اللهم عافنا في أموالنا، اللهم عافنا في ديننا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك اللهم أن نغتال من تحتنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وربنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.